بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a daya ga watan juma'al akhira shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 209 cikin jerin darussa wanda muka musu lamba ta bai daya daga ajimu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadis Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa kamar yadda muka saba a wannan jerin giya muna karatu ne daga littafai daban-daban na ilmomi na ulumul ala zamu darasi insha Allah daga littafin ulumul Qur'anil Karim wallafar Dr. Nuruddin Aitur Allah ubangiji ya gafarta masa zamu tashi daga shafi na 104 inda malai yake cewa asharu ma ullifa في التفسير الفقهي bayani akan wasu daga cikin shahararrun littafai da aka rubuta game da tafsirin fiqh yace zaharat wa hakaza zaharat tafasir alfiqhiyya lilqur'ani wa kathurat haka kuma littafan tafsiri na fiqh suka yawaita suka bayyana kuma suka yawaita wa kana aktharuha yaqtasiru ala ayat ala tafsir ayat alahkam da dama daga cikin littafin suna takaituwa ne akan yin bayani game da ayoyin hukunce-hukunci malamai ba su haddade me ake nufi da ayatul ahkam ba zaka samu wani bayani da ya tantance ga su amma dai a jumlace ana ganin kamar wasu ayoyi ne guda 500 kamar daya wato bisa biyar din alqur'ani saboda qur'ani a cikin shi akwai bayani game da lahira akwai bayani game da wato abin nan tauhidi akwai kissoshi akwai bubbuga misalai akwai mai da martani ga kafirai akwai kuma zance da ya shafi hukunce hukunce kunje hukuncen shari'a da suka shafi addini da mu'amala da zamantakewa da aure da saki da gado da cinikayya da bashi da ire-iren waɗannan ayoyi da suke magana kan hukunce hukunce su ake cewa ayatul ahkam kuma ana ganin kamar ayoyi ne guda 500 raga wasu malaman tafsirin ayatul ahkam suna takaituwa akan su ne ba sabon qur'ani duka kamar yadda yake a hakamul qur'an na ibnul arabi misali ba qur'ani duka ya fassara ba ya fassara ayoyin da suke da alaka da hukunce hukuncen da yake bayani akan su ne wasu kuma suna fassarawa duka kamar yadda al-qurtubi yayi ya fassara dukkanin al-qur'ani amma ya fidda hukunce hukunce a cikin ayoyin da suke da hukunce hukuncen وفسر بعضها القران كله وكله وسمسن فسر القران غبا ديا و ونعرف القارئ باشهر التفسيرين فقهيين هنا وهما يتي برني مامي كاراتو بياني غمدا وسو مهمل لتفن فقه تفسير ايه الاحكام غدا بيو وند سوني احكام القران للراوي الجصاص نال امام بكر الجصاص da kuma al-jami'u li ahkamil qur'an na al-imam abu abdullah al-qurtubi na daya ahkamul qur'an li abi bakr al-razi al-jassas wane ne mai littafin nan huwa al-imam al-allamatu al-mufti al-mujtahid al-hafiz alim al-iraqi abu bakr ahmad ibn ali al-razi al-mashhur bil-jassas sunan shi kenan baban malami limami mufti mujtahidi masanin hadisi na kasar Iraki Malam Abubakar Ahmad dan Ali Ar-Razi mutumin Rayyu wanda aka fi sanin shi da Al-Jassas me ma'anan Jassas yace nisbatan ila al-amal bil jiss saboda yana aikin plaster sana'ar gidansu kenan ko sana'ar da ya sani kenan ko aka san shi da ita shine aikin plaster ulida sanata 35 an haifa limamul jassas shekara ta 305 bayan hijira wa tufiya sanata 70 ba'da al-mi'ati ath-thalitha lil hijra ya rasu a shekara ta 370 cikin watan Dhulhijja na shekara ta 370 ya rasu. Akhadha al-fiqh an Abi Sahl az-Zajjaj, ya koyi karatun fiqh a gun Mala Abu Bakr az-Zajjaj min litafin ar-Riyad a cikin fiqhun Hanafiya, wa Abi Hasan al-Karhi da kuma babban malamin nan Ubaydillah ibn al-Husayn ibn Dallal al-Karhi, babban malami muftin Iraq wanda ya zama babban malami na kasar Iraki na Hanafiya, ya da littafai da yawa, akwai Risalatun fi Usulil Fiqh, ya rasu shi kuma shekara ta 340 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa an ghairihi ma min fuqaha'i asri, kuma da wasu dai malaman fiqhu na zamanin sa. Wa akhadha al haditha wa tawassa'a fihi wa rahila ila al afaq, shi kuma yake koyi ilimin hadisi, ya fadada wajen koyon ilimin hadisi, sannan yayya wace ya wace gari gari. Fa akhadha an ibn qani'in wa tabarani wa jama'atin min al a'immati al huffaz, daga cikin malaman sana hadisi akwai ibn qani, wannan malami mai tafin mujam al sahaba wanda ya rasu a shekara ta 300 shi kuma da 51. Haka nan da mashhurin malami abul qasim al tabarani mai al ma'ajim wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 360 bayan hijira, da kuma wasu malamai cikin manyan malaman hadisi duk malaman sai. Istaqarra lahu tadrisu bi Baghdad wa intahat ilayhi ar-rihla, karshen al'amari ya zama shine malami mafi shahara dake karantawa a Baghdad a zamanin sa, sannan kuma duk dalibai suna tashi ta Kanas ta Kano su tafi gare shi don koyon karatu. Wa kana ala tariqi Sheikh al-Karhi wa bihi intafa, salan ilimin shi da karantawarsa da mazhabin sa na Hanafiya irin na malamin sa ne Abu al-Hasan al-Karhi, ya ci moriyar karatun alkharki sosai. Wa kana al-jassasu zahidan wari'an muta'abbidan, ya kasance malami ne mai gudun duniya, mai taka tsantsan ko mai yawan ibada. Urida alaihi mansibu qadil qudati famtana'a min, an mishi tayin muqamin chief justice, alqalin alqalai yake karba, babban muqami wanda tunda har yanzu muqami ne mai daraja bai karba ba. wa'azuma lintifa'u bihi wa intahat ilayhi riyasatul hanafiyya wa takharaja bihi ashabul madhhab, an ci moriyar ilimin sa kwarai, ya zama shine wato malami na karke, sannan kuma yayi graduating malamai da dama cikin malaman mazhabin wato Hanafiya. Kunna bane wannan sai tana nan ta ihu shi sannan malai ya ci gaba da cewa wa kana lahu fadlun kabirun fi idhari hujjatil hanafiyyati wa adillatihi, yana da falala sosai wajen bayyana hujjojin Hanafiya da dilalar da suka fado, irin shi kamar irin Baihaqi ga Shafi'iyya, wato malamai wanda za su kafa kansu su ta kawo dalilai na gamsar da abin da yasa mazhabin su ake fadin kaza, koda masu magana ba su fada ba, su za su lalubo mata hujja. Ya ci gaba da cewa wa yahtaju fi kutubihi bil ahadisi muttasila bi asanidi, kuma altafan shi dai kawo hujja yakan kawo hadisi ne da isnadojin su, yana ruwaito sai da isnadin su. Wala kutubun kathira min ha usul fiqh wa sharhu mukhtasar at-tahawi wa ahamuha kitabu ahkam al-quran, malami ne da yake rubuta rubuta da yawa, akwai usul fiqh, akwai sharhi mukhtasar na abin nan Suyuti at-tahawi afwan, wato ma'an al-athar kenan, ko kuma wato littafai da dama, mafi muhimmanci a cikin su cikin tafin ahkamul qur'an wannan da yake magana anan. Dariqatul muallifi fihi, wannan salo ya goje rubuta littafin. Hadha tafsiru huwa awwalu tafsirin fiqhiyyin matbu', wannan littafi shine farkon littafi na tafsiri na fiqhu da aka buga a wannan zamani. Wa ahammu kutubi tafsiri al-fiqhi, kuma yana da muhimmanci cikin su. Lima fihi min umqi al-istinbat wa funul al-istidlal, abin da yake da muhimmanci saboda salon zance da salon istidlali da zurfin iya zakulo zantuttuka. Wa qad shamila ayat al-ahkam kullaha ala tartibiha fil mushaf, ya gangaro kan dukkanin ayoyin hukunce hukunce a cikin Bakara, a cikin Nisa'i, a cikin Ma'ida, a cikin Kafi, a cikin Talaq, haka gangaro ƙasa haka yadda suke a cikin mushaf. Lakinnahu ma'a dhalika mubawwibul ala misali tartibi kutubul fiqh, sai dai kan yi musu babi kamar yadda yake a tafin fiqh. in yazo cikin suratul baqara sai kaji ya ce misali babu qira'atil fatihati fi salati cikin suratul fatiha dai kawo sura sai kawo sabanin da akai akan wannan masala sai in ya tsallaka babu sujudi wa hukumi sahil a wurin batun sujuda da aka ce aiwa annabi adam zaka ga ya kawo babu haka in ka tsallaka suratul nisa'i da yazo ayoyin gado sai kaji ya fara da babul fara'idi babu mirasil ali babu haka yake kawo sanan sai kawo ayaye ta kawo zantutuka littafi ne mai zurfin ilimi sosai in ka iya hulɗa da shi mallam ya sake cewa yad'u li kulli ayatin aw ayatin unwanan yadullu ala madmunil masail allati tustanbatu minha yakan sanya kowace aya ko ayoyi unwanan da ke nuni zuwa ga irin hukunce-hukuncen da za a tsakuro a ciki aw yatatafarra'u min alaiha ko hukunce-hukuncen da suke reshe daga wannan fa kana bi dhalika asbaqa min almu'asirina fi ittiba'i hadhihi at-tariqa ya riga yi malaman zamanin nan don malaman zamanin nan masu irin abin da ake cewa at-tafsirut tahlili haka suke irin tafsiran nan masu yawa da ake yanzu wanda zaka ga majmu'a ne mai asati da suke yin su yanzu haka ake yin su sai kaga sun yi grouping din wasu ayoyi sai su ba su unwani sai su ce misali labarin zaqqum sai zai ce batu akan mu'jizar annabuwa ne sai kawo ayoyin sannan sai a ci gaba tafsiri haka suke musu irin waɗannan salon a yanzu a zamanance wa min mazaya hadha tafsir annahu la yaqtasiru ala dhikri al-ahkam allati tustanbatu min al-ayat baya takaituwa akan hukunce-hukuncen da ake iya zakulowa daga ayoyin bal yastaridu ila tafri'i masail tatafarra'u minha a yakan yi abin nan yakan yi dajiya ya saki ajalan ba ya shiga cikin masail da suke rassa daga waɗannan masail din zai buga mana misali wa yadhkuru fiha khilafiyatin bayna al-a'immati wal adillati bi tawsi'in kabir kuma yaka ambaci sabani da hujjoji da dalilai ya fadada wa yatani al-imam al-jassas fi kulli mas'alati fi kulli masail kitabihi bi ta'yid madhhab al-hanafiyyah sai dai an same shi da ka'ida ko yanayin cewa duk wata mas'ala in yazo yana kokari ya ga cewa ya goye bayan madhhabin sa wato yana nuna kokarin nuna fifikon madhhabin sa akan sauran madhahib wanda kuma kowane malami yakan yi wannan amma dai wasu nasu yakan yi nisa kamar shi kowane malami in yazo zaka ga yana kokarin ya nuna ta'ayidi ga abinda ya gamsu da shi amma wani yana da adalci sakakke wani yana da zuciya budaddiya wani kuma yana da karkata zuwa ga madhhabin sa kuma labin malaman sa kuma labin garin su kuma labin da ya koyi karatu a cikin sa yace bi an yubayyana wajha istidlalihim bil ayati sai ya bayyana yadda suke hujja da aya aw yadfa istidlal al mukhalifina bi ayatin ihtaju biha ala al hanafiyyah ko kuma ya tunkuda hujjar abokan hamayyar su da suka kawo musu hujja yace ba su daidai ba malikiya ko shafi'iyya ko hanabila ko makamantan su zai tunkuda hujjar su yace ba daidai bace ta hanafiya ce daidai wa min al amsalati tafsiruhu li qawli ta'ala ga misali da yago kan misalin wa atul yatama amwalahu sai yace faqad fassara atu bi ma'ana uqtu yace ma'anan wa atul yatama ku basu wal yatama bima ba'd al bulugi yace abinda yake nufi da yatim kuma anan shine wanda ya riga ya balaga majazan yace majazi ne bi itibari ma kana saboda lura da abinda ya riga ya kasance wa fa'idatul majazi al-isharatu ila al-isra'i bi daf'i ma lahum ilayhim hatta ka anna ismal yutmi lam yazul anhum me yasa aka ce musu al-yatama yace fa'ida haka dan a nuna maka ai gaggawar basu da zaran lokacin da ya kamata a basu kudin su ya yayi har ma ba a ma canza musu suna ba har kaman suna nan a yatama amma an ce a basu kudin su shi za ka kira su da suna yatama yace لانه لا يسمى يتيما بعد البلوغ yace domin a islahanci mutumin da ya riga ya balaga ba a ce mashi yatim wa hadha zahirun la takallufa fi kaga wannan bayani ne haka yake kuma farra'a ala hadha tafsir sai rishi yace to kuma wujubu daf'i mali liyatim ilayhi idha balaga 25 sanata ya dauko magana hanafiya da suke cewa da zaran maraya ya kai shekara 25 randa ya birthday din shi na 25 to dole a bashi kudin shi wajibi ne kudin gadan shi ko hannuwa suke a tattara a bashi min kauli ta'ala yace saboda fadan Allah wabtulul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum Allah yace ku jarabci marayu idan kun ga alama hankali game da su to ku ba su kudaden su da annal ayatul ula lam tashtarit inasa inasa rushidi kaga waccan bata ta sharadin sai an ga alamar hankali ba li ita ilmari ila yatim kafa ba shi kudin sa faja'alaha fima idza balaga 25 sana sai ce to sai in sun kai shekara 25 a can kenan wasaniya ita ko wannan tabin ishtaratathu ta sa sharadin hankali faja'alaha fima duna zalika yace ita kuma tana nufin zama iya bashi koda bai kai 25 ba inda an ga alama hankali amma ya kai 25 koda alama hankali kowa ba sai ma duba ba faja'ala hazima balaga fima idza balaga 25 fima idza balaga 25 sana yace lini qadir ijma'i ala an la yudfa lahu almalu qabla alkhamisati walishrin yace saboda akwai ijma'i akan cewa ka a bashi kudin sa sai ya kai 25 ya'ani wala ijma'a ba'da zalika yace babu wannan ijma'in idan ta wuce haka fastamal alayata fihi yayi amfani da waccan aya wa huwa madhhabul hanafiyya madhhabul hanafiyya sune masu cewa lokacin ba yaro kudin sa iri biyu ne ko dai ya kai shekara 25 shine wancan italakin na waccan aya wa atul yatama amwala inda ya kai 25 to za a bashi kudin shi wujuban ko kuma kafin nan amma da sharadi shine idza anastum minhum rushida in aka ga alama hankali kafin ma wannan shekaran sai a bashi kudin sa su ko sauran malamai sun ce a wannan ayar tana fassara waccan wancan wa'atul yatama amwaluhum mutlaka ce wannan ko wa'atul yatama ta zama balagun nikaha ita kuma muqayyala ce da take tafsirin waccan kamar wasu suka ce a ba haka bane hukunci ne kala biyu daban-daban malam yace host dilalun ba'idun ka tafsirin lil aya wannan hukuncin na cewa za a iya ba mutum kudin shi da ya gada kafin shekara 25 idan an ga alamar hankali a gare shi hukunci ne karbabbe amma ba a matsayin tafsirin wannan ayar ko mun gane wayin kana yumkinu ayu qala ko da yake za a iya cewa inna hadha sinna madhinnatu bulugi rushd eh shekara 25 ta iya zama wato abun tunanin cewa hankali ya zo fa yu'amalu mu'amalata tahaqquqihi sai a mu'amalance shi a ce tunda ana tsammanin hankali ya zo mai to a mu'amalance shi a matsayin wanda ake ganin hankali ya zo mishi daf'al litam'il awsiya'i fi mali lati za yi haka saboda saddu zari'a saboda kada wani wato wanda yake mai riƙe dukiyar maraya ya shantake ko ya cinye kudin ko a samu wata matsala warba ma shaddadul jassasul hujuma ala mukhalifil hanafiyyati wani lokaci jassas yakan sa zafi yakan yi raddi mai zafi ga wanda suka saba madhhabin shi bilal a'imma wa kanat ajwa'ul munafasati wal munadharati tuhayyi'u lidhalika hususan fi bagdad musamman lokacin da yake rayuwa a bagdada lokaci ne na zamanin husuma da jayayya da munafasa tsakanin malaman madhhabobi mabambanta a wannan lokacin a cikin karni na 4 an yi rigingimu sosai kuma ya rayu ne a cikin rigingimu saboda haka babu mamaki dan kaga rubutun shi yana da wannan tasirin na waɗannan rigingimu yace bimma bainaha ila an la yata nata'athara fi aslina bi misli hadhihi almu'athirat yace wa qad kasbana wala hawla wala quwwata illa billah dalika kusan fi bagdad mimma yunabbihuna yace abinda yake fadakar da mu akan cewa kar mu sake mu a wannan zamanin namu muta'assirantu da waɗannan rigingimu har a gansu a cikin rubuce-rubucen mu yace gashi ko sun yi yawa a wannan zamanin Allah ubangiji shike da karfi shike da dabara wannan kuma abin yana da wahala ne yana da tsananin wahala mutum ya yi rayuwa a wani zamani yayi rubutu ko magana madan shi na rubutu ko masani ko malami kuma daga baya a kasa gane tasirin zamanin da ya rayu a ciki yana da matukar wahala ko yaya mutum yake sai an ga tasirin wani iri ne shi domin wannan zamanin yana daga cikin mukawwanat na shakhsiyarsa yana daga cikin abin da suke ba da shakhsiyar mutum wani iri ne shi idan mu da muke abin da ake cewa text analysis at tahlilun nass duk mutumin da yake cikin harka ta ilimi na linguistics ko sociology ko literature sun san abin da yake kira da daga cikin abin nan wato madaris na tahlil akwai abin da yake cewa tahlilun nass text analysis akalli nassi a dirasance shi a fahimci yanayin mutumin da yake shi da irin abin da yake ciki to daga cikin abin da yake duba akwai tasirin wuri da lokaci kuma ba ni ban san wani nassi da aka taba ya taba zama wato ya ya bambanta da tasirin wurin shi lokacin shi ba hatta alqur'ani ya kona cikin sa tasirin garin da yake aka so kar da shi da tasirin irin mutanen domin shi kanshi yaran da kake magana da shi wani bangare ne na lokacinka wani bangare ne na inda kake rayuwa so amma abin da yake so shine abin da ya zama mummunan tasiri to ka guje mishi wato kamar yanzu ne muke rayuwa a zamanin nan akwai akwai abubuwa da dama da suke mu'assirat a cikin maganganun da muke yi da yadda muke rayuwa to duk abin da yake tasirin shi mummuna ne sai kai kokari ka guje mishi kai ya ja ka zuwa ga munana mazance ko munana ladabi ko batanci ko kuma ka zo kana karantawa amma ko mai kwallada zanibi kake yi ba kamar da muka fada a kwanaki misali yanzu giba ashariya cin mutunci cin zarafi kazafi batanci asu min alqaul duk waɗannan munanan maganganu ne munanan abubuwa ne in ka fade su a cikin wa'azi hukuncin suna nan a matsayin zinubai ba za a ce tunda wa'azi kake shikenan ruwa ta sha ba ba za a ce tunda huduba kake babu komai kai zagi kai ashariya kai batanci ka muzanta wanda kaga dama tunda wa'azi ake a ce kana da liberty na duk abin da kai ba komai ba gidan soja bane gidan karatu ne gidan soja ne duk abin da kaga dama aka fada duka a cikin training ne duk abin da kuna cikin training za ku zama za kuna kuna lukurun kuna sojoji duk abin da mai training ya ga dama ya fada muku ko a shari'a ko mai sai ku ce yassa duka daidai ne ko alkafin sojoji amma alkafin karatu ba daidai bane mun gane wallahi musta'an to shine yake cewa rubbama wa min amsalati zalika fi qawli ta'ala cikin misalan inda jassas ya dan matsalamba shine irin fadin Allah fa in khiftum Allah ta'jilu fa'idatan aw ma malakat aymanukum ذلك ادنى ان تعولوا الله تعولوا ko Allah yace idan kuna jin tsoron kar ku kasa yin adalci ba za ku yi adalci tsakanin mata ba ku aure su da yawa biyu uku hudu to sai ku yi daya ta ishe ku fita kunya Allah yace zalika adna Allah ta'ulu wannan shi yafi kusa da kar da ku yi karkata wanda za ta zama muku sanadiyar zalunci ga sauran mata haka duk malamai suka fasara Allah ta'ulu ay Allah tamilu ila ihdaz zawjat wa tadlimu al-akhar ukhrayat karka karkata zuwa ga wata daga cikin matan ka cutar da sauran a cikin abin da ya kamata ka ba su na haƙƙin su na adalci ko haƙƙin su na ihsani ko haƙƙin su na al-mu'ashara bil ma'ruf to haƙoƙin mata waɗannan ne akwai haƙƙi na wajibi na adalci akwai haƙƙi na ihsani wanda mu'minai suke yi akwai haƙƙi na ma'arufi wanda salihai suke yi to ko kana da mata da yawa duka suna da buƙatar waɗannan haƙoƙin a tsakankanin su to idan ka kasa yin wannan bai halarta ka mace fiye da ɗaya ba saboda mene saboda shari'a tana so ka tsira kan tabbala ta baka kai abin da zaka kasa tsira ba kamar ta hana ka shan giya da caca da zina da ƙarya da sauransu saboda ka tsira a lahira ha kuma ta hana ka auren mata fiye da daya in ba za ka yi musu adalci ba saboda shi ma in ba ka yi ba za ka tsira ba ina fata mun gane to wannan shi ne tafsirin malamai duka yace wa fasara jumhurul mufassirina Allah ta'ulu Allah tamilu ila ihdaz zawjati wa fasara shafi'u bi Allah takthura iyalukum shafi'i shi kuma sai ya ce a zalika adna Allah ta'ulu min al-iyal wannan shi yafi kusa da kada ku je ku yi iyali da yawa ku rasa yadda za ku yi dasu irin kamar tafsirin zamani da yake kenan ko fashanna al-jassas taba'an lil mubarrid ala shafi'i hadha at-tafsira bi annahu yukhalifu al-lugha al-jassas kafin shi kuma da mubarrid suna neman dama inda za su samu matsala game da al-imam shafi'i domin shine babban abokin adawun mazhabin su sai ku suka taso shi da raddi mara sauki suka ce ya saba wa harshe bai ma san harshe ba kaza kaza li annahu law kana hadha huwa al-murad la qala Allah tu'ilu da haka za a ce wa shaddada fi tashni'i mimma la yanbaghi an yastura an mithlihi yayi mishi kata kata da zance wanda bai dace ya fito daga bakin mutum irin sa ba ku ji abin da yake fada ashe malami akwai abin da bai dace ya fito daga bakin shi na batanci ko mutum mutunci nan wani shi malami wanda mutane suke ganin kawai daidai ne ban ka ji malami na gaskiya duk da yanzu shi wannan dai fada din ba a mai a ce shi ma bari a zage shi ba ba za a ce bari mu ce to yanzu bari mu zage jassas saboda ya yi ma shafi yi mummunan magana ba daidai bane amma kuma dole za a ce magana shi ba daidai bane baya ga shi haka Abubakar ibn al-Arabi shi ma da yago cikin littafin sa akan Al-Qur'an shi ma yayi musu wannan raddin gaba daya amma al-Imam al-Qurtubi da yago sai ce ba haka yake raddi ba haka yake Shafi'i tabbas ya san lugha amma a dauka dai wannan kuskure ne ya faru gare shi kuma yake faruwa ga kowa da irin wannan misalin bari mu ƙara buga wani misali haka da yazo wajen idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'adluhunna an yankina azwajahunna kusan asha al-hanafiya ya halasta mace ta aure da kanta rashida ya halasta mace tana da hankali ta balaga ta yi aure da kanta ba sai waliyinta ya aure da ita ba akwai shi a cikin karatun su kuma wannan ita ce hujjarsu saboda Allah ya ce idan kuka saki mata suka kai lokacin fita iddarsu to kar ku sa musu tarnaki ku hana su sake auren wasu mazaje kaga aka ce an yanke hina azwajahunna ba a ce an yanke hunna awliya'uhunna azwajahunna kace tunda an ce su sa aikata an yanke hina azwajahunna kawai shikenan wannan urfi ne na lugha wanda baya nuna hukunce-hukuncen da suke kai yana nuna kawai urfi na lugha kamar yadda kodawa za a ce ai wane ya auri alalin kuma shi ne ya aure ko a ce ta aure shi alalin kuma shi ya aure ta ba ana faɗin haka ba a yaushe wanta ta yi aure kamata ya yi a ce yaushe aka aure ta domin ba ita zo ta yi aure ba ita aurar ta aka yi amma muna cewa sai in ce ‘yata ce za ta yi aure da Allah gobe ga kaci ko ƙanwata ko muna ga yadda ka auren wance alalin auren wane ne a wajen haƙiƙa shar'iyya amma haƙiƙa lugawiyya ana iya faɗin haka shi ne Ƙur'ani ya faɗe ta anan ko Ƙur'ani yana ishara ne zuwa ga abinda wasu mazaje suke yi mutum ya saki mace kuma ya ci gaba da kishi yana bibiyar ta ya hana ta yin aure duk yanzu ta yi aure ya je ya bata abin ya je ya gaya wa mijin da zai aure ta to kai ni na sake ta kai za ka to bismillah ga ta nan kanka ce ban gaya maka ba ko kuma sai za ta yi aure sai ya ce mata ina nan dawowa fa ni ban ce miki haka ba ya hana ta aure ai maza suna yin haka yanzu go Allah ya kiyaye mu maza to shine Allah ya hana annan yayi kokari shi jassasi ya nuna cewa wannan ya nuna halascin mace ta aure da kanta ba da izinin wali ba wanda ijma'i ne cewa ba halas bane haka nan kuma zaka iya samun ara na mu'tazila da ara na wasu firaq dalla a ciki kaman akan abin nan latudrukul absar wa yudrukuha gurukul absar da irin ila rabbiha nadhira irin na zamakshari zaka iya samun na arawo din a tare da shi Allah ya gafarta mishi wal hasil a takeice dai inna hadha tafsira ala man taqadnahu bihi wannan tafsiri duk da an ci gyaran wasu abubuwa a cikin sa fa innahu tafsirun jalilun wa amiq tafsiri ne mai daraja kuma mai zurfi wa mufidun jiddan li talib al ilmi kuma yana da amfani sosai ga dalibin ilimi dalibi mai neman ilimi yana da amfani gare shi fi ta'niqi malakati at-tafaqqi fi kitabillahi zai taimaka maka wajen zurfafa ƙwanduwarka capacity ka wajen fahimtar fiqhu da istinbati musamman wajen ayoyi wanda kuma wannan muhimmin abu ne wajen fahimtar alqurani iya tsakuro hukunce-hukunce iya tsakuro fiqhu da ke cikin sa an buga wannan tafsiri a bugu kala daban-daban akwai bugu mashahuri da kusan kowa yake da shi shine bugun darul fikri mai mujalladi uku akwai bugun darul kutubul ilmiya mai mujalladi hudu duk muna da su a nan makarantar mu akwai bugun daru ihya'i turath al arabi shine ake bugawa a cikin mujalladi biyar mai tahqiqi akwai kuma tahqiqi daban da wani wasu masu bincike suka yi mishi a jami'a ta ummul qura'an ba na manta ba shi ma ana buga shi a cikin mujalladi shida na taba ganin shi wata rana a saudiya amma bana jin muna da shi a nan gaskiya na taba ganin shi a saudiya wani lokacin kudi na sun riga sun kare mun siyo shi so wannan tafsirin jassas kenan yana daga cikin tafsirai da mutane ba su cika damuwa da su ba amma babu shakka muhimmi ne musamman ga mai karatu da mai nazari da mai bincike wanda yake so ya zurfafa ilimin sa game da alqur'ani Allah ya samu dace sai mu tsallaka al-ibar fi khabari man ghabar al-imam al-hafiz shamsuddin al-zahabi Allah ya gafarta masa zamu tashi daidai inda yake fada a shafi na 445 inda yake wa fiha akhadhat al-qarmatiyyu الركب العراقي كوكما كانت فيها أخذت الكرامقة الركب العراقي وتمزق الوفد في البرية سينسيتي وأسروا من النساء 280 امرأة أولا شكرا تأري أكو دبيو شكرا لابارن شكرا تأري أكو دبيو وأن سجوجينا ينبوكو حرم ينكرامقة su suka zo suka tara hanya suka yi ma tawagar mutanen Iraki masu zuwa aikin haji suka yi musu fashi suka kace-kace da su suka watsa tawagar tawaga ce ta sama da mutum 2000 wata mazzaqal wafadu fil bariya gaba daya mutanen da ke cikin wannan tawaga wannan karabka suka watsi suka yi cikin daji cikin sahara wasu suka yi ta mutuwa wasu suka yi ta abin nan batan kai وأسروا من النساء سكم ودنن ان بوكو حرام سكاما ماتا بانديتن سكاما ماتا كوي سن كاما 280 امراه سكاما ماتا 280 ولا حول ولا قوه الا بالله وفي اتوثل اللامت فقيه المغرب ابو عثمان الحداد الافريقي المالكي بابو مالن دا yake ake fusin da suna ibn al-haddad mutumin nan afrika a wannan shekara ya mutu sunan shi sa'id ibn muhammad ibnu sabih ne ba subah ba wannan inda yayi wasali amma sabihu ne sunan walahu 83 sanatan ya rushika 83 a rayuwa akhadha an suhunun wa ghairi ya koyi karatun malikiya agun suhunun da wurin sa wa bari'a fil kalimi al arabiyyati wan nazari ya kware ilimin harshe na larabci da kuma tattaunawa ta mandiki kiran wa mala ila madhhabi shafi'i malami ne ba maliki amma daga baya kuma sai fara karkata zuwa ga ra'ayin Shafi'i wa akhadha yusammil mudawwanata bil mudawwada har ya fara izgili yana kiran littafin mudawwana da cewa mudawwada wato littafi wanda aka cika shi kawai da tawada fa hajarahu al malikiyyah saboda haka malaman malikiyyah da dalibai sai suka kaurace mishi suka fara aibata shi suka jin sauran karatun shi suka yi ta mishi rashin mutunci yadda dai kaga ana yi din ce ai ya ban malikiya ai mace amana ne ai kaza ai munafiki ne duk dai irin zantuka da aka sa fada mutumin da ya canza wani tunani ko yanayi to amma kuma sai Allah ya bashi wata niza niza sai ta ja mishi farin jini a gun kuma kusan dukkan musulmi a bayan wancan abin da yayi ya zake shi ma wajen yawan sukan takalidanci wanda a lokacin kuma takalidanci ya yaɗu cikin mutane mutane ba sa iya wani bincike ba sai wata harka ta ilimi sun shantake kawai me aka ce a cikin mudawwana shi za su yi aiki dashi har yana yawan magana yana cewa at-taqlidu naqsun fil aqli wa dana'atun fil himami yace raunin hankali da lalaci shike sa mu ce don mu kallige kuma ya rubuta littafi yana yin raddi ga wasu masail da ke cikin mudawwana ya ta wannan lokacin kuma ya matsa baya ga haka yana yawan raddi ga mutanen Kufa Hanafiya kin ya daga cikin malaman da aka ce a tarihin su ba su yi aikin haji ba duk da yake kuma Allah ya bashi wadata bai samu hali ba amma bai yi aikin haji ba to ana nan sai aka samu wasu munazarat da yayi musamman yayi wasu munazara muhimmai guda biyu akwai gashi yace summa ahabbuhu lamma qama ala abi ali abi abdullahi ash-shi'i wa nadharu akwai abu abdullahi ash-shi'i da shi don dan uwansa abul abbas al-ma'juqi wanda manyan ƴan shi'a ne masu kira zuwa ga mazhabin shi'anci na wato ubaidiyya to yayi munazara da su kuma ya kure su yayi munazara da su ya kure su ba ɗaya ba ba biyu ba ya bayyana aqida ta ahlus sunna duk da suna da ƙarfi su waɗannan ƴan shi'a amma bai ji tsoron su ba to wannan sai ya ja mishi farin jini a gun dukkanin masu san addini wa nasarar sunnata ya taimaki sunna sosai Imam Adh-Dhahabi yana mishi take da cewa kana baharan fil furu'i ra'asan fi lisanil arabi wa basiran bis sunan yace ya kasance kogi ne wajen sanin ilimin fiqh kuma jagora ne wajen ilimin arabiya sannan yana da kwarewa game da hadisi Allah ya gafarta mai wa fiya a cikin wannan shekara ila yau Ibrahim ibn Sharik al-Asadi al-Kufi Sa'ib Ahmad ibn Yunus bin Baghdad shi wannan shekara ya rasu wa fiya Hamzat ibn Muhammad ibn Isa al-Katib Sa'ib ibn Nu'aym ibn Hammad bi Baghdad Talib ibn Nu'aym dan Hammad mai suna Hamza ibn Muhammad ibn Isa al-Katib shi ma ya rasu wa fiha ha ila wa Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Mattawiya ibn Mattawiya Abu Ishaq al-Asfahani shi ma wannan shekara ya rasu shine wane Imam Jami' Asbahan limamin masallacin juma'a na asbaha wa adul ubbadi wal huffadi daya daga cikin masu yawan bautar Allah ma da ta hadisi sami'a muhammad ibn abdul malik ibn abi shawarib wa muhammad ibn al hashimi al ba'albaki wa tabaqatuhuma wadannan duka malaman sa wannan wani mutum ne mai yawan ibada da yawan azumi wanda yake masani wanda zabi yake cewa wa min ma'adinis sidiq shi ma wannan shekara ya rasu wa fiha ha ila yau kuma muhammad ibn zanjawiyya ibn al haitham kenan muhammad ibn zanjawiyya ibn al haitham al naisaburi dalibin ibn rawiyya ne shine mai littafin kitabul abwal wanda baya ga isa ga dan rawiya akwai malaman shi irin su ya ibn aksam su abu kuraibin su abu musab az-zuhairi da makamantansu shi ma wannan shekara ya rasu 302 wa fiha ila wannan shekara abu zur'ata muhammad ibn usman al-thaqafi maulahu qadi dimashqa ba'da qada'i misra wa kana jadduhu yahudiyan fa aslam abu zur'ata a mashahurai masu wannan sunan guda uku ne muke yi na san galibi mutane sun sanin guda biyu akwai abu zur'ata dimashqi abu zur'ata dimashqi shine asalin mai sunan wanda malamin abu daud ne mai littafin tarihu abi zur'a mujalladi daya mai kyau haka to wannan shine wanda mutanen kasar rayyu suka je dimashqu suka ganshi da ilimi ya ba su sha'awa da suka koma sai suka sawa nasu suna shi ma abu zur'a shine wanda abu zur'a wannan buhun hadisi abu zur'a dan uwan abu hati shine na biyu sai kuma wannan abu zur'ata shi kuma wanda yake ce mishi abu zur'ata al-qadi kaga wanda abu zur'ata dimashqi abu zur'ata razi abu zur'ata al-qadi wannan akan ce mishi qadil misraini alqalin birane biyu yayi alqali a misra yayi alqali a sham babban malami ne cikin manyan malaman hadisi ya samu kashi a cikin wata jarabawa abu zur'ata al-qadi sunan shi muhammad ibn usman al-thaqafi maulahu yayi alqali a dimashqa yayi alqali a misra kakan shi ba yahudi ne ya musulunta lokacin da ake rigingimun nan da aka yi mun ji su a baya na sai ibn tulun da waye a kasar sham ya taba yin ilani akan minbari yace na kwabe mubaya'a ta ga wani wanda wannan shine gwamnatin garin to kuma sai aka gama rigimar wannan gwamna kuma yace nasara a rigimar saboda haka da shi da wasu malamai guda biyu da suka yi wannan irin magana aka kama su aka musu daurin tankila aka tafi da su za a kai su bagadaga a je a kashe su kai a sheme su gaba daya to a hanya sai aka kawo su gun wani inda aka aje su kamar wani gidan yari sai mai gidan yarin ya tambaye su a cikin kuwa ya faɗi wannan magana yace sauran ma duka kasa magana suka yi saboda tsoro suna ta ina shine ma ya iya magana cikin magana ya bayyana nadamar sa da yadda suka yi kuskure da sauran su ce kuma mu ba kowan kowa bane mu ba mu da dangantaka da sarauta ba ma neman komai sai dai ahuwa idan an ga dama an yafe mana in kuma an kashe mu to mu muka jawo kanmu wannan gwamna kawai yace kai ku saki su da Allah wadannan ba wasu mutanen kware bane a saki su shi kenan aka sake su to da aka sake shi shine kuma sai ya zo ya zauna a wani gari daban ya kama kasuwanci da neman kuɗi fa Allah ya sa yayi kuɗi sosai ya tara kuɗi sai ya wa kanshi wani aiki shine ya dauka wa kanshi duk inda ya ji labarin wani ya shiga cikin wani kunci zai je fita da shi bashi ake binka ka kasa biyan wani kuɗin haya ne ce saboda shi ya san yaya kunci yake a ce ka shiga kunci ka rasa yadda za ka yi da ya ji labari sai ya ɗauki kuɗi ya je biya wa na bashi ya biya wa na saraki haka ya ta yi da kuɗin shi Allah ya gafarta musu sanata 300 shekara ta 303 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha a wannan shekara ne askar al-Husayn ibn Hamdan waltaqa huwa wara'iq Husayn dan Hamdan wanda baban shi an kama shi din shi ma sai ya kafa sojoji ya kafa runduna suka zo suka yi karo da juna shi da wani komanda mai suna Ra'iq fa hazama Ra'iqan yace nasara kan komandan gwamnati fasara li harbihi Mu'nis al-Khadim wani komandan kuma ya taho daga kasar Bagadada da shine Mu'nis fa harabahu suka yaki juna wa tammat lahuma khutubun suka gobza fada sosai thumma akhadha Mu'nis yastamilu Umar al-Husayn sai wannan Mu'nis sai ya mishi wani makirci na sojoji sai ya dinga corrupting din manyan lieutenants da suke bayan wancan dan tawaye ya ja su a jika ya nuna musu za a ba su mukami ya ba su kuɗi ya nemi information a gurin su har dai ya wargaza mishi tafiya fa tasarra'u ilayhi sai waɗannan suka dawo wurin Mu'nis kuma qatala Husayna fa asarahu wastabaha amwalu sannan ya sake ya kanshi ya kama shi da ransa kuma ya halasta ma sojoji su kwashi ganima wa udkhila bagdada ala jamalin huwa wa awanu aka shigo da shi an daure su akan raquma habba gadaza thumma qubida ala akhihi abil hayja abdullah ibn hamdan wa aqarib duk su ma aka kama su wa fiha a wannan shekara tufiyal imamu babban malamin nan ya rasu ahadul a'lami ɗaya daga cikin manyan malamai sahibul musannafati ma abuci da tatafan nan abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasai allahu akbar malam al-imam ahmad dan shu'aib dan ali dan sinan dan bahar mutumin garin nasa an-nasa wanda ake cewa garin yana kasar wato abin nan ta yanzu kasar afghanistan an-nasai fi thalis ashara safar a ranar 13 ga watan safar wala hu 88 sana al-imam abu abdurrahman an-nasai ya rusu shekarar shi 88 sami a kutaibata ya ji kato abun kutaiba tun ya dan shekara 15 ya bar garin su ya tafi gun kutaiba ya je shekara guda kutaibata dan sa'id al-balkhi ya koyi kato abun shi wa ishaqa da ishaqa dan rawiya wa tabaqatihima da sa'annun su bi khurasana wal hijazi wal shami wal iraqi wa misra wal jazirati ya bi duk waɗannan kasashe ya koyi karatu Khurasan yankin su kenan ya fito Hijaz kasar Makka da Madina da kasar Sham da Iraki da Misra da Sauda Jazira wa kana ra'isan nabilan Hasan al-Bizza ya kasance babban malami ne jagora mai daraja mai kyakkyawan riga dan gayu ne kullun looking very smart shine Hasan al-Bizza iga shi kullun a wanke a goge da sukola da stati kabir al-qadri malami ne mai daraja lahu arba'u zawjatin sannan kuma malami ne general ne matan shi hudu yuqsimu lahunna kowace yana raba mata kwana wala yakhlu min sariyatin kuma baya rabuwa da sadaka kullun yana da ma wata baiwa sadaka bayan mata da yake raba mu kwana linahmati fit tamattu saboda mutum ne wanda yake son jin daɗi dan kwalisa ne al-imamu nasai Allah gafarta mai duk wanda kuma gabe hana shi karatu ba mu yanzu mutum raba dan gayu sai yake karatu amma shi yana karatun yana kasuwar yana gayin yana auren yana zaka ji kuma yana yawan ma azumi da kiyamul layl duk bai bar komai ba wa kana yusumu sawma dauda kaji ku waye tahajjat ga mata ga kudi ga karatu ga ibada wannan ai kaga malai ya more duka biyo eh qala ibn al-muzaffar al-hafid samitum bi misra yasifuna ijtihad nasa'if al-ibada bilaili wan nahar ai ce a kasan misra da naje naji labarin ana siffanta irin kokarin imamu nasa'i wajen bautar Allah dare da rana wa annahu kharaja ila al-ghazati ma amir misra bayan ka kuma yana fita jihadi in za a tafi jihadi kuma da shi yake fita fa wasafa min shahamatihi wa iqamatihi sunana fi fida'il muslimina aka kuma siffanta gwarzan takasa da tsayuwarsa wajen ganin cewa lalle sai an ento sojojin musulmi da aka kama wa hatirazihi an majalisul amiri in an dawo kuma bai zuwa fada fadanci na neman asan asani irin zaman nan na munafurci kuma bai zuwa zai dai jihadin da shi za a yi amma duk wani abu na shigantaka na fada ba a ganin shi a waza malami ne na kwarai da ma mai aiki da ilimin sa wa qala darqutni kharaja hajjan al-imamu an-nasai ya fita bai je aikin haji fam tuhina bi dimashqa ya shi ya gamu da jarabawa a dimashqu sham wa adrak fa adraka ash-shahadata ya riski shahada faqala yace ihmaduni ila makkata fahumila yace ku dauke ni kai ni makka sai aka kai shi wato fiye fi sha'abana wasu sun ce ya rasu tan sha'aban sabanin safar da muka ji a baya qala yace wa kana afqaha mashayikh misra fi asrihi wa a'lamuhum bil hadith imamu nasai shine mafi ilimi gaba daya cikin malaman misra kuma mafi sanin hadisi to wannan kai tarjuma da mai imamu nasai kenan kamar yadda muka saba irin wannan malaman ba matsala ki tarjuma sa kawai yadda ya takaita din nan dole sai an dan kara yadda yake imamu nasai ba bako bane a wannan aji duk yawanci mun san shi gurgudan hali kamar yadda malai ambata ana mishi take da al-imamu al-hafiz thabt shaykhul islam kamar yadda zahabi ya mishi take a cikin sirr alamin nubala yace al-imamu babban malami al-hafiz thabt kwararren malamin hadisi wanda yake mai tabbas shaykhul islam ناقد الحديث يتي من بحور العلم والنقد daga cikin kogunan ilimi da nakadi an haife shi ka ta 215 a garin sunan nasa haka ake ce ma garin sunan garin kenan nasa mutane suna kawo taujihad da yawa game da sunan garin, amma gaskiya mafi yawan taujihad din mafi yawan su legend stories, wallahu ala da ka ba sai mun tsaya kan su. Kamar yadda muka fara, yana dan shekara 15, a shekara ta 230 kenan, yana dan tatsitsin yaro kenan, ya tashi ya tafi gun Qutaybatu dan Sa'id wanda shine malamin sa na farko, yi shekarar dindi babu abin da yake nakalta sai hadisai. Baya ga Qutaybatu dan Sa'id, daga cikin malaman sa mashahurai akwai zaka dan Rawiya, kamar da aka mata cikin wannan tarjuma, ko kuma Hisham ibn Ammar, wannan malamin Qur'ani din, akwai Ahmad ibn Mani', akwai kuma Al-Haris ibn Miskin. Dole a mace Al-Haris ibn Miskin duk sanda aka mace Imam An-Nasa'i, saboda malami ne da suka samu wata rigima da Imam An-Nasa'i. Shi wannan malami ya kasance wato yana jin tsoron wani abu da gwamnati take nufinta mishi, kuma ana turo mishi ɗan leƙen asiri, majalisin sa suna so su kai labarin me yake faɗi. Kawai sai Imam An-Nasa'i ya shigo, babu wata babu admission, babu tazkiya, ba wanda ya kawo shi, kuma sai ya ganshi da wannan gayin da muka ji ana faɗa. Dama tunda can dan gayu ne, malami idan dan gayu ne ku bar shi ya gayin shi, wanda za a dinga zargi shi ne wanda ya zama gayin shi rana a tsaka, kawai ya kirkire shi don yin mutane wai shi ya tsara shi, kaga wannan dole za a zargi shi. Amma mutumin da aka san shi tun yana saurayi, dama dan gayu ne, babu matsala ya ci gaba da gayin shi. Kamar da yake cikin hadisin Muslim, ar-rajulu yuridu an yakuna sabahu jamilan wa kaza jamilan, ko to sai da ya ganshi da wannan alakar, sai ya tsargu ya dauka ko abin nan ne jasus ne, wato dan SSS ne, soja ne mai farin dan sandan farin kaya ne mai nakaltar labarai, sai ya ce kai kuma fa shi ne dalibi da gaina, babu wata amsa, yana rawar baki saboda kwarjinin malamin, sai tashi ka fita ya kore shi. Sai Nasa'i sai bai kori ba, to yana son karatun, mu ne yanzu kawai sai kai tsaki ka ce aikin banza da ofi ba ma dan Allah yake, ka kuma ka mishi wani dogon posting a Facebook, ko ka dillalibo duk wasu kurakuran shi ka yada, ka ci gaba da adawa da malamu. Shi sai ga yana son ilimin, sai kuma ya labe a bakin kofa ana karantawa, yana ji da haka yana kalci hadisan da ya rawaito daga Al-Haris ibn Miskin, da haka duk cikin littafan shi da Mujtaba da Asnanul Kubra ba ka jin ya ce haddathana, sai dai ce akhbarana, ko kuma fiya ya ce qala Al-Haris ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u, ko akhbarana Al-Haris ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u, malam Haris ya karantar wani ya biya ni kuma ina daga laba ina ji, kamar wani munafiki. Allah ya gafarta musu. Inda ya ke ji shi ne asara, ko da kuma duniyar ilimin da ta yi asara. Saboda dole kullum ana ambaton malaman shi, a ambaci Al-Haris ibn Miskin. Akwai kuma Abdul Malik ibn Sha'ib ibn Layth, jikan Al-Layth ibn Sa'd ne, malamin sa ne. Akwai Imran ibn Musa Al-Qazzaz da Muhammad ibn Al-Muthanna, wannan malamin mashuhuri din nan, da kuma Muhammad ibn Musaffa wanda yake yawan muroti mana hadisi a littafin As-Sunan ibn Abi Asim, duk malaman sa ne. Daga cikin ɗaliban shi mashuhurai, dukkan ɗaliban shi za ka ga manyan malamai ne, saboda malami ne mai kwanduwa, kuma yayi jinkiri. Kamar yadda muka ambata tun a baya, shine ƙarshen ashabul kutubu sita rasuwa, wanda ya mutu before him shekara ta 273, shine wane, shine Ibn Majah, ko to kaga tun daga lokacin sai yanzu ne wani ya mutu, 273 da 83 da 93 303 shekara 30 tsakankanin su, babu wanda yake raye da yake da irin isnadin sa, ko mun gane haka. Dole dalibai da masu neman hadisai su taru a gaban shi, to dole kuma ya fuskanci hasada. To daga cikin manyan ɗaliban shi akwai Al-Imam Tahawi, da Hawi wanda kake ji gagarumin malamin nan, da Hawi ɗaliban shi. Akwai Abubakar Shafi'i kam yana ma faɗa da kanshi, kamar yadda ake cewa bai koyi hadisi a gun kowa ba a duniya sai gun Imamu Al-Imamu An-Nasa'i, da kanshi yake cewa raditu bihi hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Maka ce kai ka tare agun Nasa'i, ba ku koyan ilimi agun, kwa ce ya ishe ni wannan malamin, ya ishe ni malami ne ɗaya tamkar da dubu a zaman. Haka nan Abubakar ibn Sunni ne littafin Amalul Yawmi wal Laila, wanda zaka iya cewa a zamanance ne sai a ce halifan shi, da Hausan zamani sai mu ce halifan Imam An-Nasa'i, domin Imam An-Nasa'i na da littafi Amalul Yawmi wal Laila, shi ma yana da nashi, da rawaito na Nasa'i sai ya ƙara. Sannan Al-Mujtaba Sunanun Nasa'i As-Sughra, magana mafi inganci kamar yadda za a iya tantance cewa wannan tahzibin Ibn Sunni ne shi, shi Imam an-Nasa'i abin da shine sunan al-kubara mai mujallad 8 kasan ana cewa ai wani sarki ne yace ya tantance sai tantance mishi wannan shine mashhurul labari amma magana mafi inganci a tarihi an ci ba shi wannan aikin ba mujtaba aikin ibn sunni ne wallahu alam baya ga shi akwai al-imam at-tabarani abul qasim at-tabarani shi ma daliban sa ne kaga waɗannan ko ai sai shi mutun dalibai al-imam an-Nasa'i kamar yadda muka ji ya kasance zahabi yana fara cikin sirri kisa kana shaykhan malihan aniqan haka ya faɗa wasu kalmomi makamanta kai ce ya kasance mutum ne wanda yake dan gayu mai kyakkyawar fuska mai gyara rigarshi mai kwarjini an ba da labari cewa kaga abin da aka ba da labari abin da yake gayu da aure da yawa da hassa daka to kuma yana cin nama sosai daga cikin abin da yake yana kiwon kaji yana da in yana ce yana da poultry kenan ko aka ce wa kana ya akulu diyaka kathiran yana yawan cin naman zakaru tushtara wa tusamman wa tukhsa yana siyan zakaru kanana yayi fatinin din su su tsoka su girma sannan kuma har ma ana musu magunguna wanda suke sa su zama wato girma kawai suke ba sa saka kwai irin inda za ce me ake ci musu kenan burolas kenan go burolas wanda na nama ne irin su yake ci kullun sai ayyanka mai daya kullun da farfesu yake yake ci abinci shi bai da wasa jama sannan al-imam an-Nasa'i yana daga cikin mutashaddidin a wajen al-darh wa ta'dil dama kamar yadda zabi ya fada a cikin wani tafi ne kuwa a cikin al-muqiza cewa malaman hadisi ana raba su gida uku wajen jarh wa ta'dil akwai mu'tadilun irin su bukhari irin su ahmad ibn hanbal irin su abu zur at-tirazi irin su abu hatim irin ire-iren waɗannan sune mu'tadilun ko kuma mutasahilun irin su Tirmidhi irin su Hakim irin su abinnan Al-Jurjani Ibn Adi Al-Jurjani wani lokaci sannan yace kuma akwai al-mutashaddidun masu tsanani ya kwatanta da su Abu Zur'a si Imam an-Nasa'i wannan dake gaban mu da kuma waye ne ma dai mai tsanani ne akwai mai tsanani ban international ha Yahya ibn Ma'in zakullahu khaira Yahya ibn Ma'in to Nasa'i na cikin masu tsanani saboda haka zaka ga akwai mazaje dake da hadisi a cikin Sahih Bukhari da Muslim sama da mutum 200 wadanda ya maki su la mutana sai da hadisan su masarauni ne eh haka zahabi ya ambata da sauran malamai cewa fa innahu layyana jama'atan min rijal Sahih Bukhari Muslim wani malami ne ya kawo wani hadisi sai aka ce a wannan hadisin Nasa'i ya buge shi cewa kai kyalle Nasa'i fa tsanani gare shi fa kyalle shi cikin tafan shi akwai khasa'isu Ali wato hadisai na falala sayyidina Ali akwai kuma musnadu Ali na hadisan shi ko kuma al-mujtaba wanda ibn sunni ya aiki akan ta ko kuma as-sunan din shi dinnan sananniya sannan akwai amalul yawmi wal layla akwai tafsiri akwai kitabu du'afa dukkan littafan shi ne an ce kamar yadda muka ji ya mutu ne a sha'ban yadda mutuwar shi ta faru shine a kasar dimashqa da yazo sai suka tambaye shi suka ce mun ji kai littafi falalan ali hadisan ali ina falalan muawiya tunda su kuma nasi bane a garin galibin su sai ce ni ban san falalan muawiya ba in banda cewa da annabi yayi kada Allah ya kosar da shi shine fa suka fara kururuwa ana hayaniya ana abgai a ji mai ciwo akai ta turere ne aka danne shi shine aka dauke shi da sauran ran shi yace a karasa da shi shi makkarar shi an ce kabarin shi nan a wata makabarta dake kusa da Safa da Marwa ada wasu kuma sun ce anan ma ya rasu amma dai aka dauki gawar shi aka tafi da shi wallahu a'lam malam yace fa adraka shahada ya samu shahada malamai sun yi sabani game da itlaqin shahada ga wanda ya mutu ta hanyar zalunci ko ta irin wadannan akwai wanda suke ganin babu laifi ana iya itlaqi min babil tafa'ul kaman zabi zaka ga yana yawan yin wannan saboda yana bayyana cewa ra'ayin su ke wasu malaman kuma suna ganin ba daidai bane ba za a yi itlaqi ba hatta ga wanda ya mutu a yaki wasu kuma suna ganin idan al'umma suka karkata akan cewa wani shahidi to shahidin ne saboda mala'iku za su yi hujja za su yi isti'nasi da wannan ra'ayi na malam na al'umma amma dai magana mafi takaddun shine ba a yi talakin cewa wani shahidi ne ta fuskar azartar amma ta fuskar wasfu a faɗi siffar mutuwarsa cewa ta shahada ce to wannan shine babu laifi ana iya yi ce yayi mutuwa irin ta shahada kuma gani kuma da zai cewa yayi mutuwa irin ta fujaa yayi mutuwa irin ta kyakkyawar cikawa to babu laifi da an ce yayi mutuwa irin ta shahada wato ta hanyar wassafawa ba ta hanyar zartawa ba kaga mu a nan kasa wannan abin rigima ne ko kuma nan ta rigima kai to da mu nan kasa komai rigima ne Allah da ya kyauta kasar rigingimu kenan eh to wannan ra'ayin wasu malamai kenan suka ce ya mutu a watan sha'aban amma dai magana mafi inganci tace da zahabi ya tabbatar tun farko cewa ya mutu a watan abin nan safar a sha nawa ga wata sha uku ko ya fita daga kasar Misra ya kama hanya aikin haji a watan Zulqa'ada na shekara ta 302 shine ya isa kasar Falastin kasar Sham ya gamu da wancan ainihin wato jarabawan kuma Allah ya mishi rasuwa a sanadiyata Allah ubangiji ya gafarta mai al-Imam Zahabi kamar yadda ya saba yayi wani zance don kullalle game da al-Imam An-Nasa'i barin karanta mana inda yake cewa walam yakun ahadun fi ra'asi thalathami'a a ƙarshen akan shekara ta 300 ma'ana daga shekara ta 300 har zuwa yanzu din nan da ya rasu 303 da kuma dan baya kadan babu wani mutum wanda yake ahfaza minan nasa'i wanda yake Imam An-Nasa'i gogewa a ilimin hadisi yace wa huwa ahzaqu bil hadisi min muslimin in baka sani ba ma ka sani cewa al-Imam An-Nasa'i zurfin sha ilimin hadisi ya fi na Imam Muslim wa min Abi Dawud wa min Abi Isa haka nan Abu Dawud da Sijistani haka nan Abu Isa Tirmidhi duk waɗannan ya shalle su yace wa huwa fi midmar al-Bukhari shi tsarin su Bukhari ne wa Abi Zur'a sa Abu Zur'a tsarin su ne inda wajen kwandowa ilimi ne kuma da gaske ne wannan magana in ka karanta littafin shi kaga yadda yake shiga cikin illoli zaka san wannan sai yace illa anna fihi qalil tashayyu'in siriya da wani dan burbushin shi'anci dan kadan wan hirafin da karkacewa an husumi aliyin daga waɗanda suka yi husuma da ali ka muawiyata wa amri ka muawiya da amru dan as sai ce wallahu yusamihu muna addu'a Allah ya gafarta mishi wannan shine gajeran kaman samari da Imam Zahabi yayi game da tarjamasa a cikin littafin Sirrul Alamin Nubala to wannan shine al-Imam Abu Abdullah An-Nasa'i Abu Abdurrahman An-Nasa'i a takeice kware da gaske zaka yi komawa littafai na tarjama wanda suke magana akan sa kaman Tahdhibul Kamal kaman Tahdhibut Tahdhib kaman Tarikhul Islam kaman Sirrul Alamin Nubala da makamantan su dan ganin cikakkiyar tarjamar sa Allah ya gafarta mushi sai mu tsallaka a gurguje inda ma da yake cewa a cikin usulul fiqi inda ahlul hadith na malam al-Pakistani shafi na 92 inda yake al-qaidatu thaniya qaida ta biyu game da mu'amalantar maganganun sahabbai qaulus sahabi idza ishtahara wa lam yukhalifu ahadun yakunu ijma'an wa hujjatan maganar sahabi ta shahara ko ba a samu ne ya mushi mukhalafa ba ya zama hujja ya zama ijma'i qala shaykhul islami kama fi majmu'il fatawa wa amma aqwalus sahabati fa in intasharat wa lam tunkar fi zamanihim fa hiya hujjatun inda jama'il ulama maganganun sahabbai in suka shahara kuma ba a samu ne yayi inkari ba a zamanin da suke rayuwa ya zama hujja agun malamai da yawa wa qala ibn al-qayyim fi ilam al-muwaqqi'in inna illa lam yukhalifu as-sahabi sahabiyan akhar idan wani sahabi bai saba wa dan uwan shi ba fa imma an yashtahira qawluhu fi as-sahabati awla awla yashtahir ko dai ya zama zancen nashi ya shahara tsakanin sahabbai ko bai shahara ba fa in ishtahara idan ya shahara fa ladhi alayhi jama'irut tawa'if min al-fuqaha'i annahu ijma'un wa hujja idan ya shahara to abinda malamai suke cewa ya zama ijma'i kuma hujja ne wa qala qaifatun minhum huwa hujjatun wa laysa bi ijma' wasu ma suka ce hujja ne amma ba ijma'i bane وقال الشرذمة من المتكلمين وسئن صراروا cikin in ilmul kalam wa ba'dul fuqaha il mutaakhirina da wasu malaman fiqhu nan daga baya suka ce la yakunu ijma'an wala hujjatan suka ce ba ijma'i bane ba kuma hujja bane intaha magana shi ta kare a tsakanin tafsirisa idza ikhtalafa as-sahabatu fi mas'alatin ma raja'a ila al-asli wala yuqaddamu qawlu ba'dihim ala ba'd idan sahabbai suka yi sabani akan wata mas'ala to za a koma zuwa ga asali shi annabi akan me yake ko mun gane wannan jama'a wani daga cikin hanyoyin warware bigingimu da yawa da zaka ce ai sahabi wani yayi kaza to in abin nan da yayi bai dace da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a koma zuwa ga asali
قال الخطيب في الفقيه والمتفقه إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض إذن صحابي سكي صحاباني أكم مغنغنو أكم مسألة ومغن الأيان سبتدم حجة أكن الأيان با ولم يجد تقليد واحد من الفريقين تبقم ذا أبي وطي أتكين سبا بل يجب الرجوع إلى الدليل سيأكم زواج أسلم حجة. قال الشافعي شافيتي إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة ذا أدوبا أغمي يفك ماذا القرآن إلى السنة فيؤخذ به سيأي رقودش بترد عن أي بتدين قرآن تتدش فإن تأذر ذلك من نص الكتاب والسنة إذا ما باب دليل كرر أتكين قرآن إلى السنة لنساك قويبا مغانا تايا وأتبرت أقاويلهم من جهة الكياس sai a kalli maganganun ta fuskar kiyasi wa yafi karfin hujja a kiyasance fa man shabaha qawluhu aslan min al-usuli ulhiqa bi wanda magana shi tafi kama da wani asali cikin asallai sai a danganta shi da shi wa qala shaykhul islam ibn taymiya fi kama fi majmu'ul fatawa ibn taymiya yake cewa a wa in tanaza'u rudda ma tanaza'u fihi ila allahi wa rasuli idan sun yi jayayya za a maida abin da suke jayayya akai zuwa ga Allah da manzon sa kamar yadda Allah ya umarni walam yakun qawlu ba'dihim hujjatan li mukhalafati ba'dihim lahu bi ittifaqil ulama ba za a ce magana ɗayan su ta zama hujja akan ɗayan ba saboda sabanin da magana su ta yi ta junan su alqaidatu rabi'a yace idha ikhtalafa as-sahabatu fi mas'alatin ma ala qawlayn fa innal qawla alladhi fihi ahadul khulafa'ir rashidina arjahu min al-qawli al-akhar maka samu ga sabani tsakanin sahabbai amma in sabban sai zama ba ga magarin sahabbai bane wani zance cikin zattukan guda biyu an samu wani sashe cikin al-khulafa Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko biyu ko uku ko dukan su ko ɗayan su ya goyi bayan wani zance ku to wannan kada ya isa dalilin tarjihin wannan zancen zancen da ya zama yana da goyen bayan ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin a cikin wanda ba a samu wani nasi ba kai ina fata mun gane bale ce an ibnu Umar an Rubayyah ikhtala'at min zawjiha Rubayya ta yi wa mijinta kuli'i ta nemi saki ta biya kuɗi fa'ata ammuha Usmanu fa qala ta'taddu bi haidatin sai Usmanu wani baffanta sai zai ce iddar kuli'i haila ɗaya ce saboda kawai za a yi ta ne dan tabri'atil rahim dan tabbatar da cewa babu komai a cikin mahaifarta tunda babu kome to ɗaya ya isa wa kana ibn Umar ya kulu ta'taddu thalasa hiyadin shi ko ibnu Umar da cewa yake a'a so uku za ta yi haila uku za ta yi sai hatta qala hadha Usman asiri sayyidina Usman yazo ce daya ne fa kana yufti bihi wa yaqulu khairuna wa a'lamuna daga nan sai Abdullahi dan Umar idan yana bada fatawa da tashi fatawar mai cewa uku ya dawo yana bada fatawa da daya yana cewa wanda ya bada fatawar mafi alkhairi ne fiye da mu kuma yafi mai ilimi kadan da banda sabai suke da shi ke da dafa yawan hadisi fa shi yanin nan ka Usman أخرجه ابن أبي شيبة وأنا عبد وأنا عبيد الله ابن أبي يزيد قال سميت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ابن عباس يكسن شاكة تنبيش وتمسألة تنسك القرآن سيبا فتوى إتا فإن لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به بابا أتكن القرآن سيأتكن سنة سيبا فتوى إتا وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر وقاله وعمر قال به babu alqur'ani babu hadisi amma yana da fatawa Abubakar da Umar sai ya bada fatawa da ita wa illa in kuwa babu ijtihada ra'aya sai ya kwazo ya nemi fatawa da kansa wannan yana cikin al-Baihaqi wa qala Shafi'i kama fi Bahr al-Muhit fa illam yakun ala qawli ahadihim dilalatan min kitabin wala sunnatin kana qawlu Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu anhu ahabba ilayya min qawli ghairi yace in na ga maganganun sahabbai babu wani abu da ke da hujja na ɗaya daga cikin ɓangarorin to na fi gamsuwa da magana Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali min ghairi min qawli ghairi fi da maganan waninsu in khalafahum min ghairi anna min qabli anna min qibli annahum ahlu ilmin wa hikaya yace idan wani ya saba musu saboda kasancewar su masu ilimi ne ko masu hakaito ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Ibnul Muwaqqi'ina Ibnul Qayyim ya magana sosai akan wannan mas'alar amma malam ya ciro mana wani bangare ga inda yake cewa idza khalafa al-khulafa'ur rashiduna aw ba'dhum ghayrahum min as-sahaba idan halifofin nan guda hudu ko ko wasu cikin su suka saba da wani cikin sahabbai fi hukumin game da wata mas'ala fa hal yakunu shaqqul ladhi fihi al-khulafa'ur rashiduna aw ba'dhum hujjatan 'ala al-akharina shin wanda suka wanda maganar da halihu miji goban bayan su zasu zama hujja akan sauran fihi qawlan lil ulama'i yace malamai sai zance bi wasayyu anna shaqqal ladhi fihi al-khulafa'u arjahu wa aula maganar gaskiya bangaren da za a samu Abubakar da Umar da Usman da Ali ko wasu cikin su shi yafi cancanta a karkata zuwa gare shi a goyi bayan shi fa aula an yu'khadha bihi min ash-shaqqil akhar fi da ɗayan bangaren da babu wadannan fa in kana al-arba'atu fi shaqqin fala shakka annahu huwa sawab in aka samu hudun nan suna goyen bayan wata magana babu shakka gaskiya ce daidai ce wa in kana aktharuhum fi shaqqin idan aka samu mafi yawan su uku ko biyu suna wani bangare fa sawabu fihi aglam to gaskiya za ta fi karkata zuwa gwajin wa in kanu ithnaini in ko nan biyu can biyu sun rabu biyu 50-50 fa shaqqu abubakrin wa umara aqrabu ila sawab to ka nemi inda Abubakar da Umar suke yafi kusa da gaskiya fa in ikhtalafa Abubakar wa Umar idan ya zama Abubakar na nan Umar na can wato nan Abubakar da Usman can kuma Umar da Ali misali ce fa sawab ma da Abubakar nan ma ka kace zuwa ga Abubakar wa hadhihi jumlatun la ya'rifu tafsilu wa tafsilaha illa man lahu khibratun wa qila'un ala ma ikhtalafa fihi sahabatu wa ala rajihi min aqwali ce wannan zancen ba wanda ke gane shi sai mutumin da ya zurfin ilimi ya bincike mai zurfi akan sabanin sahabbai alal misali sayyidina Abubakar ba a taba samun wata fatawashi ta saba hadisi saboda in wani ya saba mai to dole wancan ne bai da hujja sayyidina Umar ana samun wasu fatoyin shi da ya bada wani istihadin shi amma su ma kadan ne an kwatanta da fatoyin shi da ya bada da hadisi hakanan ka gangaro hakanan dai hakanan saboda kusancin su da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar kasancewar shi khilafatu nubuwa gaskiyar da ke bakin shi tafi wanda take gun sauran karancin zamanin da yayi zai hukunta karancin bukatuwarsa zuwa ga ijtihadi kuma gani karancin zamanin da yayi da kuma yawan sahabbai tare da shi a san da yake raye da karancin nitsaq na musulunci Umar ku ya samu faɗaɗuwar nitsaqin musulunci yayi tsawon zamani ya gamu da masail daban-daban da aka dole ya tarsasu zuwa ga yin wasu fatoyi da za su iya sabawa abinda da yake akai in ka ga wasu wanda zaka ga hankalinka ya kwanta akan rigingimu da yadda yake a cikin rayuwa dan they are just natural sai na Abubakar misali in ka dauki kwatancin fatoyin shi akan saki uku a kalma daya bai saba da fatoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai ba yadda aka samu ka daga Umar akan gadan kaka akan abin nan sai da ummu walad wanda Umar shi ya ce a daina sai da ita hatta akan uqiyat akan yadda ake raba azzikin kasa so zaka ga duk a irin waɗannan wuraren shi bai samu yanayin da zai sa har ya saba din ba saboda zurfin ilimin sa da kusancin sa da ahadin nubuwa da kuma karancin masail da suka bukatu zuwa ga haka a zamanin sa za mu sarara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum